Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai karewa.
Gwamnatin Najeriya ta cike gurabin manyan daraktoci shida a sassan labaru da tun farko ta sauke shugabanninsu. Yakubu Muhammad ya zama shugaban talabijin na Najeriya NTA, Mansur Liman gidajen rediyon Najeriya, hakanan cikin mukamin an nada masanin harkokin siyasa Dr. Garba Abari a matsayin shugaban hukumar wayar da kai NOWA. Rundunar sojan Najeriya ta ce mai hada bom na Boko Haram ya rasa ransa a lokacin da ya so arcewa, inda wanda ya gaje shi ma ya makance don tazarin bom da ya fashe.
We are going to the most rural local governments in the state. We cannot.
Minister Labaru Lai Muhammad ke bayyana shirin gwamnati na shiga kuriyar karkara don zaɓo waɗanda za su amfana cikin tallafin rabin naira trillion ɗaya. An ci gaba da takaddama tsakanin sassan PDP uku bayan rantsa da kwamitin riko na jam'iyyar a Fatakwal karkashin sanata Makarfi. Sanata Madu Sharif ya ce har yanzu shine shugaban jam'iyyar. Yan uwan Olisa Metu na PDP sun yi korafin kotu ta duba kadunsa kan shari'ar almudanar naira miliyan 400 don tun 2004 yake fama da ciwon laka. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga Lotu zuwa Lotu a arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma a jihar Zamfara. Yau za a dora ne daga inda ambasada MT Ibrahim ke bayanin cewa a zahiri yawan hukuncin kisa bai rage aikata miyagun laifuka.
Kuma ko da an tarar da mutum ya yi laifi ne, ya kamata a yi tunani akwai hukunci da za a iya yi mar, ba wai lallai sai an yi kisa ba. Akwai yadda kisa ɗin ana yin kisa, amma irin binciken da muka yi mun lura cewa kisa baya rage yawan laifi. Don akwai ƙasashe kamar China inda yake an zartar da hukuncin kisa mai yawa sosai. China ba su ba mu adadin wanda aka kashe ba, amma mun tabbatar China sun kashe mutane fiye da 1000 da aka zartar musu da hukuncin kisa. Akwai ƙasashe kuma kamar Pakistan da Iran da Saudi Arabia har da America wanda suke sun zartar da hukuncin kisa. Amma kuma akwai ƙasashe dewa da yake an samu raguwa a wanda aka zartar musu da hukuncin kisa. A yanzu akwai ƙasashe 152 cikin ƙasashe 194 da suke Majalisar Ɗinkin Duniya. 152 sun daina kisa. Mu dawo ma gida, zaka ce Najeriya, an samu raguwa mai yawa akan waɗanda aka zarta musu da hukuncin kisa a shekara ta 2014 akan wanda aka kashe su bara. An saba akan wanda aka zarta musu da hukuncin kisa bara a shekara biyu kenan ba wanda aka zartar ma da hukuncin kisa a Najeriya. Kuma muna fata za a ci gaba da haka. Doka ce wanda yake dole a tsaya a yi nazari kanta sosai. Ina amfanin doka da kuma hukunci shine a tabbatar cewa an rage yin laifi. Amma in hukuncin da ake zartarwa baya kawo rage laifi, sai ma ya ƙara yin laifin, ya kamata a tsaya a yi nazari sosai. Misali kamar waɗanda suke satan jama'a, wanda yake ya zama ruwan dare nan a Najeriya yanzu. Ba mu da tabbacin cewa in kace a dinga kakkashe su, su ma ba su juya su kashe waɗanda suke kama su ba.
To malamai, kun ji abinda ambasada ya faɗa inda ya karanta wannan rahoto nasu na kungiyar Amnesty International. Nasiru, me zaka ce kan wannan ra'ayi? Kai kana ganin tunda an kawo kamar tsohon dan fashin nan na Najeriya Lawrence Alini da ake magana, duk da za ka ga kamar an kama shi ne, aka ɗaure, aka harbe, amma bai hana wai fashi da makami ba.
Wato kaga shi bai hana ba, amma misali idan a ce bangaren shari'a za su tashi tsaye su yi shari'o'i ba tare da ɓata lokaci ba, ba a ce an kama dan fashi ba ya ji ya kashe mutane a je a shari'a shi kusan shekara 5 shekara 8 ana yin shari'a ana shari'a, to sai a ce wannan abu kashe abin nan zai fa'ida. Amma ni a ra'ayina ina ganin cewa lalle magana idan kai kaza ka kashe mutane ai kashe kadin nan ya kamata a bar shi, dan yana da fa'ida. Misali, ai kaga da a jihohin Arewa ba mu san maganar armed robbery ba. Daga baya ne maganar armed robbery ya shigo a yawancin Najeriya. Da in ka ji an ce armed robbery sai dai mu ji a kudancin Najeriya can muke jin fashi da makami. Amma Arewa babu shi. To amma kaga duk da haka tunda aka yi wannan kisan a lokacin sojojin nan a lokacin da suka wuce can ba ai ba ƙara kashe wasu ƴan fashi da makami ba da a ce an ci gaba da wannan kisan a wannan lokacin in an kama ƴan fashi da makami a kai su cikin taron jama'a a harbe su kowa ya gani to dole da yanzu fashi da makami ya rabu hukun kusan babu shi gaba daya.
Eh na san Awal Sharif tunda muka kama gana na ta MK Ibrahim kamar ka da
wannan ra'ayi da shi saboda har kullum duk da cewa Najeriya tana nuna tana tafiya a bisa tafarki ne na demokradiya kuma kamar yadda suke magana wannan tsari yana Allah wadai da kashe mutum to ai babban abin da za a samar shine ga wanda yake da niyan kashewan a samar da tsarin da za a koya masa kar ya kashe mutum din ya zamana cewa har an san ƴan fashin ko kuma ma ko suwaye masu kashe al'umman a koyar da su kar su kashe mutum din ba zai yi kuma su zo su yi kisa na dabbanci na rashin hankali a kasa daukan mataki na shari'a a kansu ba ni Najeriya a fahimta ta ba mu kai wannan matakin ba ya kamata duk waɗanda suka yi wannan ta'annati a hukunta su a kashe su alal misali yanzu idan ka zauna da zaka samu waɗanda irin waɗannan victims din kamar wannan abin bala'in ya waɗanda ya ritsa da su kama daga ƴan boko haram zuwa waɗannan ƴan zamfara wanda aka kashe mai nasa ko ya ga abin mararan ya tsallake rijiya da baya ka bashi shawara ka ce to yanzu gwamnati ta fito da tsari ko kuma ana so a soke dokar hukuncin kisa ina ganin zai ga kaman ka mai ba'a ne saboda haka ya kamata su maharan ko ƴan ta'addan ko masu laifuka a koyar da su aibin wannan halayyar nasu su zama mutanen ƙwarai a dena ya zama na cewa ba a samu kisan ba ballantana a yi tunanin kada a kashe su to ni gaskiya ni ra'ayina ina ganin duk irin wannan matsalar da ake samu ma shine wajen shari'a san zuciya san rai ta iya yiwuwa mutum din ya kashe kawai ana ganin dan wani ne ko dan gata ne ko ya isa kawai sai a ganshi yana yawo wani an je an daure shi wata biyu wata uku wani shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ya fito cikin gari ya ta yawo kuma an ga zahiran ya kashe mutum to kaga wannan dangi da ƴan uwan waɗanda aka kashe din za su ta kallon su suna jin haushi wani ma in ya fakaice shi a lungu ya ga daga kisa shi zai ce bari in dauki fansa to kaga daga haka kaga an samu tabarbarewa al'umma amma duk wanda ya kashe mutum da gangan da ganganci saboda wannan masifu dan kawai san ransa ya kamata shi ma a masa hukunci ni a ra'ayina ni na da sabanin ra'ayi da su gaskiya
wato awwal in ka duba gun zai baka mamaki a ce wai dan Najeriya ko ma dai dan ta'adda a Najeriya zai dauka ya kwantar da dan uwansa dan Adam ya yanka shi wato kai kana ga ni sai ni mamaki wai lokacin anya suna ma cikin hayyacin su kuwa ko kuma dai tsabar mugunta ce kawai irin ta dana
ke kashewar zuciya ne da mugun nufi ai in ka lura ko matasa shi yasa zaka ga matasa an suna fada zaka ji wani yana cewa wallahi zan zama ajalinka a lokacin zuciyarsa ta riga ta bushe kawai shi yana ganin ma ya kashe ma ba komai bane to gaskiyar magana akwai muguwar zuciya yanzu kaman mu da ni yanzu ko kadan gare ka kace kusa da ni sai na ji a jikina saboda tausayi ba zan iya ba to kaga ballantana har ta kai ga a ce zaka kashe wani wai dan adam ma mai rayuwa a duniya ai babu dadi saboda haka wato ke kashewar zuciya ne da mutuwar zuciya kuma da rashin tarbiya da kuma rashin sanya halaye nagari a cikin zukata wannan ya taimaka gaskiya aka samu lalacewan al'amura ga mutanen da suke daukin irin wannan kashe-kashen al'umma
Nasiru Gambo Malumfashi ina ga to wannan haka ne mutane kansu suna bukatar kamar hukumar nan ta wayar da kan jama'a ta kasa ko kuma in ce tun daga jadawali na karatu na makarantun primary yadda da akwai darasin nan na social studies ana koya wa mutane ɗabi'un kishin ƙasa da kuma tsoron Allah da nuna mutunta makwabta
wato al'adunmu ne muka bari tun a baya shi yasa muka samu kanmu cikin wannan mugun hali da muka samu kanmu na kashe-kashen mutane na sace-sacen kuɗin gwamnati da abubuwa iri-iri ga sunan kana gani mun bar al'adunmu duk inda ka je ko ina a ƙasar nan ta Najeriya ko ka je kudancin Najeriya ko arewacin Najeriya kowane suna da al'adu kuma al'adun nan namu musamman suna da kyau, wasu su da mafi akasarin al'adun nan suna da kyau. Sai muka zo mun waye gari gaba ɗaya al'adun nan mun aje su, mun dauko wasu al'adu, ba ma al'adu, wasu dabi'u waɗanda ba su da guri gaba ɗaya a cikin rayuwarmu, matsayin mu na 'yan Najeriya kuko matsayin mu na 'yan Afirka ba su da guri. Sai muka ce za mu sa musu guri, don muka mun musu guri, muka aje waɗancan waɗanda muka gada wajen kakanni a wajen su, muka gaji su, sai muka aje su, muka dauko waccan dabi'u, muka zo muka dora, muka sa a wuyanmu, muna yawo da su. Shi yasa muka samu halin da muka samu kanmu a yau.
Haka dai, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sakatare Janar Jama'atu Nasiru Islam Sheikh Dr. Khalid Aliyu Abubakar, wanda zai ƙarasa jawabinsa, da kuma Rabaran Danjuma Adamu na majami'ar Ikwa da ke Kanan Dabo, wanda shi ma zai ƙarasa nasu jawabin. Ga Sheikh Khalid.
Dole ne mu kula, mu kuma lura, yana da matuƙar muhimmanci lallai mu ba da goyon baya a inda shugabancin ƙasar nan yake ta ƙoƙari, sai ya karaɗe duk ƙasashen duniyar da yake tunanin cewa an kwashe kuɗin al'umma, an je an ɓoye cewa ai ƙoƙari a dawo da su. Lokacin taron da aka yi na ƙasashen duniya don ai ƙoƙarin kushe cin hanci da rashawa da kuma neman hanyoyin da za a daƙile, wanda har shi Prime Minister na Ingila har ya zargi Najeriya da ƙasar Afghanistan cewa su suka fi kowa tsananin cin hanci da rashawa da kuma badaƙalar wadaƙa da kuɗin wato gwamnati. Shi shugaban wannan ƙasa abinda kawai ya ce shi ya ji bai inkarin wannan, amma ai cin hanci da rashawa da fasadi da ɓanna kamar aljani ne mai kayuwa da yawa. Sai ka ganshi tana, sai ka ganshi ta cancewa, to ku kuma da kuke cewa haka ɗin, to ku da ake ba ku kuɗin ku karɓa, to ku dawo mana kawai, kamar ka ce ne satar kala biyu ce, akwai ɓarawon tsaye da kuma na zaune. To saboda haka in ɓarawon tsaye ya yi sata, to na zaune da ake ba shi ya karɓa, to da Allah in yana so ya nuna shi mai adalci ne kuma wanda bai cin hanci da rashawa, to ya dawo da wato ƙasarmu dukiyarta to aka ɗiba. Lallai-lallai ya zamanto tunaninmu shi ne hanyoyin da za a bunƙasa to lafiya da kuma wato zaman lafiya, don haka da kuma yawaita addu'a da neman yadda Allah zai kawo mana sauki a cikin wato ƙasarmu. Har yanzu irin waɗannan wato raɗaɗi na canji da ake samu, wannan ɗabi'a ce ta rayuwa, amma in aka zurfafa tunani za a ga alamar Juma'a tun daga Laraba ake ganewa, kuma insha Allahu da alamar cewa waɗannan abubuwa za su zo su wuce. Har yanzu abubuwa na firgici da tashin hankali da suke barazana ga wato tsaro a wannan ƙasarmu, ko irin wannan yarfe wayannan a ce wannan ƙabila ne, musamman inda aka sa wato Fulani a gaba cewa suke kaza suke kaza, wanda kuma za a ga cewa wato har jami'an tsaro kamar kwamishina, kamar shi babban spacing ɗin sanda ma na Najeriya, ai kaga wani wurin yayi in sun yi inkarin ma cewa ba su bane abubuwan sannu a hankali dai. Akwai masu shiga bultu don su ɓata wasu mutane. To duk dai abin da ya kamata ne sai mun tabbatar don kar a jefa wasu cikin tashin hankali. Don haka lallai-lallai mu zamanto tsintsiya ɗaya, maɗaurinki ɗaya, ya zamanto mun sa ƙasarmu a gaba da mata fatan alheri da addu'a ga shugabanninmu. Su ma kuma shugabannin fa ba barin su za a yi ba, su ma fa su ji tsoron Allah, kuma lallai su kasa kunnuwa, su buɗe idanuwansu, su ga menene yake faruwa, su ji kuma menene mutane suke faɗi, domin ran da ya zamanto kai baka tafiya tare da al'ummarka kuma zai zamanto abin akwai wahala. Don haka a ciza ne a hura, kar ka ce dan nike da wato wuƙa da nama na gwamnati, to ya zamanto kai ma kai tunanin inda kai ne talakan kuma shi ne shugaba fa wancan. To saboda haka sai ya zamanto matakan gwamnati su ma su zamanto akwai tausasawa ciki, akwai kuma numfasawa, dogon numfashi a dubi ya radadin yake, ya saukin yake, duk sai a tafi tare ko da yake dama shi gyara fadin za a yi wani lokaci sai an yi barna. Abin nufi shine masalan yanzu mutum ne a dora karayarsa, sai aka dora ashe ba a yi dorin daidai ba, to kaga fa in ana so a gyara dorin sai an sake karye kafa, to kaga gyara ake so a yi, amma sai an yi abin da yake mai kama da banna a koma.
Shi ma Rabaran Dan Juma ya ce addu'a ga shugaba tafi gunaguni amfani ga al'umma.
Matsaya mu fuskanci abin da muke fuskanta, muna samun kanmu a cikin matsaloli da dama. Idan muka dubi kasuwanninmu na arewacin Najeriya, gobara ga tunan wannan wata annoba ce wanda Allah ne kada ya gane sirrin abin. Sa'in nan har yanzu dan kwanka mutum kuma yana iya jefa ka cikin wata matsala wanda kana fama da ita. Mu koma ga Ubangiji Allah, na tabbatar cikin waɗannan addinai duka guda biyu na taɓa wannan magana cewa babu wani addini wanda yake koyar da mabiyansa zancen rashin zaman lafiya. Kowane addini yana kira ne akan a tare a zauna lafiya a kowane lokaci, domin shi kansa addinin baya ci gaba in babu zaman lafiya. To idan haka ne, menene zai sa wani daga wani ɓangare ya zo yana tsokanar wasu don kar a zauna lafiya? Mu a cikin littafin sarki muna da gurare da dama da suka koyar da mu cewa mu zauna lafiya da junanmu. Har ma Yesu almasihu cikin koyarwarsa ya ce makiyanmu ma mu yi musu addu'a. Wannan shi ne abin da kullum mukan yi. Mukan yi addu'a domin waɗanda suke nuna tsarara ba sa tsoron mu. Haka kuma game da zancen kame-kame da ake a ƙasar nan, a ce wancan ya ci kuɗi, wancan ya ci kuɗi, a kama shi. To har yanzu abin da yake damun talaka shi ne mutanen nan da ake kamawa ana cewa an karɓo kuɗin, sai ka ji kuɗin ma harshe ma yana faɗar su da nauyi, domin wasu kuɗi ne masu ɗumbin yawa. Za ka zo kai tunani a kan waɗannan kuɗi, ya wanda ya saife su zai yi amfani da su, ya zai yi da su? To amma har yanzu ana cewa an karɓo, talaka bai gani a tsaftewa an karɓo ɗin ba. To abin da ya kamata su yi, idan ma an karɓi kuɗin ga wanda ya ci kuɗin, to bari a yi aiki da shi inda talaka zai gane cewa lallai yanzu fa ya tabbatar an kwato kuɗin da ake cewa nasa ne, domin ya gani a aikace. Mu kuma talakawa mu taimaka duwa ita gwamnati duwa, domin Muhammad Buhari ba fara yiya ba shi kadai sai ba da taimakon Allah, domin Allah ne ya dora shi akan mulkin. Da haka mu ma da muke ganin cewa kamar shi kadai ne zai iya wannan irin abun nan ne da ake ja ingiza mai kan turuwa, mu tsaya mai masa addu'a yadda Allah zai taimake shi, yadda Allah zai tokare shi, yadda Allah zai ba shi hikima, yadda zai Allah zai ba shi hakuri da jimriya cikin aikin, ya rungumi aikin da Allah ya ba shi da zuciya guda ɗaya. Abin da ya kamata ya yi kawai, in ba tare da addu'o'inmu ba, ba zai iya komai ba. Idan muna yi masa gunaguni, to wannan gunagunin zai taimaka shi ma ya zama cewa abin da ya kamata ya yi a ƙasar ba shi zai yi ba, kuma ba laifinsa ba ne, laifinmu ne mu 'yan gunaguni. Saboda haka mu tsaya mu yi masa addu'a. Mu a kullum a coci muka yi ƙoƙari mu yi wannan addu'a.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikwan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.